bai ce ku rike kungiyar wani ba, ku rike igiyar Allah gaba daya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma maganar manzo da yace wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zama bayin Allah ɗan uwan juna. Wannan yace shi dan kungiya kaza ne, wannan dan mazhaba kaza, wannan dan tarika kaza, wannan dan kabila kaza, wannan dan yanki kaza, to ba sauran ƴan uwantaka, ba sauran ƴan uwantaka. Amma duk wanda ya zama musulmi to namu ne jama'a. In yana bid'a ya bari a tafi tare, yana shirka ya bari a tafi tare, amma namu ne musulmi, kuma shine sunan mu. Sannan manufa daga cikin manufofin mutabiyar gimshikar manufa, taqdimu hululin islamiyya, musulmi suna cikin matsaloli waɗanda suke mamaye su, suka kawo musu cikas. To na daga cikin manufofin mu shine kokarin kawo solutions, wato mafita da shawarwari. Dan haka wata ran muna cikin karatu, wata ran sai kaji an tsaye da karatun, sai kaji an shiga wata magana gaba ɗaya, an shiga wata nazariya, ko kaji mun shiga cikin ilimin tattali, ko kaji mun shiga cikin ilimin kimiyya, ko kaji mun shiga cikin siyasa. Dan haka masu cewa su albani su daina sa baki game da siyasa, to su marmaza su janye wannan maganar. Yana daga cikin manufar mu shine kawo shawarwari game da warware matsaloli waɗanda waƙi'iyya, waɗanda suke faruwa a halin yau da gobe, shine current affairs. Current affairs, me yake faruwa a duniya yau, in muka ga yana da alaƙa da abin da zai jawo wa musulmi matsala, sai mu ce kaza da yake faruwa, ga asalin shi, ga asalin shi, ga kaza, 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 sai mu kawo. Wannan ya shafi siyasa ne, ya shafi tattali ne, ya shafi zamantakewar yau da gobe ne, ya shafi kaza ne, ya shafi kaza ne, ya shafi kaza. Dan haka waɗannan ƴan sanda da ƴan siyasa da SSS, waɗanda suka haɗa kai a kan su zalunci mutane, sai su ce wai malamai su daina sa baki game da harkokin mulki. Ƙarya kuke yi, sa baki game da harkokin mulki manufa ce daga cikin manufarmu, ba abu ne ƙarami ba, mai girma, ba sa baki ba. Dama da bakinmu aka fara, da bakinmu aka fara, za mu sa baki game da tattali, za mu sa baki game da siyasa, za mu sa baki game da rayuwar yau da gobe, za mu sa baki game da siyasar duniya, game da diplomasiyar duniya. Za ka ji mun shiga mun yi ruwa, mun yi tsaki akan abubuwa, matuƙar mun san cewa wannan zai kawo mafita ga al'umma akan wata matsala da ta same su, ko kuma wadda ake hasashen za ta same su, sai mun sa baki. Dan haka za mu fito mu ce jama'a, ku zaɓuwa ne, kar ku zaɓuwa ne. Domin in muka ce a zaɓuwa na ɗin, ba muna cewa a zaɓe shi don ya bi dare ya kawo kuɗi ya bamu ba ne, ko kuma ka a zaɓuwa na dan wane bai bamu kuɗi ba, a dan wanan nan in an zaɓe shi zai zama sharri ga al'umma. Wane kuma idan ainihin aka ture shi, ture shi shine zai zama alheri. To idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a, babu shakka ƙoƙarin kawo solutions akan matsaloli da ke faruwa na current affairs, to sun sa za ku iya jin bakin mu a kowace harka kenan. Kowace harka, har rusa kasuwar sabon garin ku da za a yi, mun rubuta shawara, muna da baki. Manufan mu ce ka wanda yake don me malamai suka sa baki, a kawo solutions muke yi. Kuma manufar mu ce za a rusa kasuwa kaza, za a zalunci talakawa, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. To darul hadisi salafiya za ta zauna ta rubuta cewa ga mafita, ga mafita, ga abinda muke baku shawara ku masu mulki, ku kuma talakawa, ga abinda muke nuna muku. Wannan manufar mu ce, kada wanda yake dan me muka sa baki, manufar mu ce. Ku ji wannan da kyau. Lil mushkilatil asriya arrahira, game da matsaloli waɗanda suke faruwa a zamani, waɗanda suke zama cikas ga rayuwa ta yau da gobe. Wasa'i nahwa استئناف حياة إسلامية راشدة على منهاج النبوة. idan muka kawo shawarwari, sai kuma mu yi kokari wajen cewa to tunda kaza da kaza sune matsaloli, to ga kaza da kaza wanda wannan shi zai ja ai daidai da abin da ya faru, daidai da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka duk matsalar da ta same ku a duniya, sai kun ji darul hadisi ta sa baki. In nace darul hadisi, ba ni ba jama'a, ni ma ɗaya ne cikin ƴaƴan darul hadis. Wannan darul hadis ma'ana wata institute ce wata cibiya ce wanda zamu zo mu magana akan me yasa ake cewa barul hadith saboda haka kokarin kawo mafita zai sa a ce jama'a kaza da kaza da kaza matsala ne to ga mafita ga mafita ga mafita ga mafita ga mafita ga mafita sai a ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shigen iri kaza ya faru don haka mu haskaku da fatawar da annabi ya dora musulmi akai ga abin da muke gani ga abin da muke gani dan haka ku daina mamaki duk zaka iya jin muryar mu a kowane gidan radio na turanci ko na hausa ko na larabci ko na menene zaka iya jin mu a filin hannu da yawa zaka iya jin a hannu kowa da gidanka zaka iya jin mu a yau da gobe zaka iya jin mu a ko ina saboda ana magana ne akan current affairs abubuwan da ke faruwa yau da gobe wannan abun da muke fadi jama'a muna yi domin wa insha'u mujtama'ir rabbani dan a samar da zamantakewa a samu kasa wadda take adila mutuniyar kirki wadda take bin ubangiji ba zai yi kawai a ga al'amura na lalacewa sai a ce to malamai ba ruwanku kusa ido a ana son kasa ta zama mujtama'a rabbani samar da yanayi wanda ke bin ubangiji to ya lazimta sai ane ana bada shawara sai ane ana shiga ana fita wa tatbiqu hukmin lahi fil ardi yana daga cikin kuma manufan mu tabbatar da hukuncin Allah a bayan kasa intilaqan min manhaj tasfiya wa tarbiya al mabni ala qawlihi ta'ala wannan kuma zamu yi ne a bisa wata tafiya wadda muka kira ta da at tasfiyatu wa tarbiya ana son a samar da kasa wadda kasar za a samu hukuncin Allah a samu shari'ar musulunci a ciki to wannan ba zai yi ba sai an bi wata ka'ida da ake kiranta at tasfiya wa tarbiya ala al musaffa a tace addini ya zama jarare a kuma gyara mutane sannan sai a zo ai tarbiyar su akai to sai a samar da mutanen kirki masu bin Allah ina fatar mun gane dan haka a cikin da'awar mu ba yaudara mu ba za mu ce dan dariqa ya taho dan izala ya taho mu ba ma maganar aqida a zo a hada kai a kafa gwamnatin musulunci ba ma yin haka sai mu ce a bar shirka a bar bid'a a tace in aka samu nagartattun mutane sai ayi aikin da su amma bai yuwa saboda yunwa ta yi maka yunwa an kawo maka fate fate bai ishe ka ba sai a ce ga wata gudawa a hada maka cikin fate fatan nan wannan tafiya ba za ta yiwu ba mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka jama'a ku san wannan yadda mutane yake tunani cewa kawai a zo a tafi haka a ilmance sai mun tace ka kafin mu baka izini kai namu ne zo ka karantar sai mun tabbatar ka iya shi yasa kuka ga yan gaggawa da yan bana na iya tun sun bar tsarin tafiyar mu saboda suna ganin har yanzu fa su ba a yadda sun zama malamai ba saboda ba su zama din ba dan kafin ka zama malami da zaka iya karantar da jama'a wanda za a kira shi al-alimur rabbani to wannan aiki ne da ke bukatar sai an gogar da kai a karatu da tarbiya da dabi'a to idan kuka gane wannan babu shakka wannan kuma yana bukatar me yana bukatar hakuri dan me tacewa sannan tarbiya akan tataccen aqida sai a tace ibada a tace komai a tace sannan a tarbiyanci mutane akan tatacce din to wannan aiki ne da ke bukatar tsawon zamani to muna yin wannan ne a bisa abin da Allah madaukakin sarki ke cewa wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim manzo zai zo yana karantar da su littafi da kuma hikima kuma yana tsarkake su ashe ko ana karantar da alqur'ani da sunna sai ane ana gyara mutane ba wai kawai haka za a tafi a rube a ce wai za a zo a kafa tsarin Allah wannan da carbin shi a ciki yana kiran tijjan wannan yana kiran kadiri wannan yana bagin sahabban manzon Allah a ce za a yi tafiya haka a'a wannan munafikar tafiya ce mu ba mu yarda da ita ba a cikin tafiyar mu kuma manufar mu shine sai mun rusa irin wannan tafiyar ba za mu batta ta rayuwa domin wannan tafiyar tana rugurguza tsarin da Allah yake so dan Allah ba so yake kawai a haɗu a ce an kafa gwamnatin Allah ba so ake a kafa gwamnatin Allah wadda mutanen za su bi gwamnatin Allah ɗin ma'ana kafa shari'ar musulunci jama'a ba demokuraɗiyya ba ce
ba kuma wai siyasa ce ta gidan radio kawai a ce jiha kaza ana shari'a, ƙasa kaza ana shari'a, ƙasa kaza ana shari'a, bayan kuma tana cike da fasikai da kafirai da azzalumai ba. A'a, a gyara mutane sannan ai tarbiyar su akan gyaran ledin.
Wa bi'ina nusba a'yunina qawla rabbina subhanahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama.
Muna masu fadin wannan jama'a, amma mune muna lura da maganar da Allah ya fada wa annabi shi. Menene wannan maganar? Ita ce fa imma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'una. Allah ya ce wa annabi shi, ko dai mu nuna maka wasu daga cikin alƙawuran da muke musu cewa zami musu kaza, zami musu kaza na ci gaba ko na rusawa, ko kuma mu dauki ranka ba tare da kaga alƙawuran da aka yi maka ba, makoma dai duk gare mu take. Me wannan magana take nufi? Wannan magana tana da muhimmanci, tana nuna duk wanda zai tafiya irin ta mutu sai yayi hakuri kai ya dauka cewa dole sai ya ci nasara. Zamu iya assasa fadisho mu kwanta mu mutu, waɗanda muka tarbiyanta su tashi su ci gaba har annabi ya rasu duniya ba a shari'ar musulunci gaba daya. Amma da ike ya kafafa kafin shekara 20 da rasuwar annabi, sai ga duk duniya ta tabbata a yadda annabi ya so ta ta kasance. Saboda haka duk wanda ya zama dan ƙwaya ne, dan ayi marmaza ne, to gaskiya ba shi da rabo a cikin wannan tafiyar tamu. Ina fatan wannan jama'a su san wannan yana daga cikin manufar mu. Manufa ita ce gyaran jama'a, gyaran ƙasa, gyaran al'umma, amma babu gaggawa a cikin wannan. Dan haka irin yadda matasa za su tashi su ce ya za a zauna a bar mutane suna saban Allah, dole a tashi a karkashe su, a'a, mu tsarin mu shine za a yi ta karantar da mutane ana nuna kaza da kyau, kaza ba kyau, kaza da kyau, kaza ba kyau, kaza da kyau, kaza ba kyau. Wannan tsarin yau a Najeriya ya cika mai shekara 30 ana yin shi, kuma duk mai hankali wanda ya san shekara 40 zuwa baya in ya dubi Najeriya a yanzu ya san an samu canji. Dan shekaru 40 da suka wuce sai ka tara alaramma guda 1000 mahaddata Qur'ani basu iya karanta shi ba, sun haddace shi amma basu iya karanta shi ba. Kaga ba ayi arruju'u ila Qur'anil azimi bake ba, shi sun haddace shi amma suka zo karanta hafa cewa suke gairu magabubi alaihim wa dalalin amin. Amma yanzu fa an samu canji ko ba a samu ba? Mata ke taruwa gaban makadi ane musu kida suna gwatso a da. Yanzu fa waɗannan matan suke zuwa makarantar Islamiya da hijabi da niqabi, ba sa son a ga ko karan hancin su balle tafin hannun su. An samu canji ko ba a samu ba? To abin da muke cewa duk wanda ya san shi dan gaggawa ne ayi marmaza, ayi nasara tun muna da rai, dan kar mu mutu Allah ya tambaye mu yaya ba mu gyara ƙasa ba, to ya kauce daga cikin tafiyar mu. Wa tahqiqan lil qa'idati shar'iyya, sana akwai qa'ida ta usul fiqi dake cewa man ta'ajjala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi, wanda duk ya gaggawar ya samu abu tun kafin wannan abin ya nuna to sai a hana shi, yace lalle lalle ai kaza, to sai ya rasa samun abin gaba daya. Dan haka matasa waɗanda za su shigo cikin tafiyar mu su ce suna son a zo ai kaza, suna son a zo ai kaza, a'a, duk abubuwan da kaga muna tafiya na da'awa karka zo ka ce mana zaka kawo mana shawara, kana ga yadda za a yi marmaza, rabu da mu, mun riga mun tsara manufofin mu, kuma zaka ji aikin da muke yi domin tabbatar da waɗannan manufofin ba shashashai bane mu. Hazihi da'awatuna, jama'a, waɗannan abubuwan da kaji mun faɗi sune jimillar manufofin mu. Nace jimilla idan da sharhin su zan yi sai ai kasar 100, jimillar manufofin mu kenan. Wa nahnu nad'u al-muslimina jami'an ila mu'azaratina, kuma muna kiran musulmi gaba daya su zo mu hada hannu da a ainihin wato karfi da karfe, domin ne fi hamli hadhihi al-amana, domin daukar wannan amana allati tanhadu bihim wa tanshuru fil khafiqain risalata al-islam al-khalida bisidq al-ukhuwa wa safa'i al-mawadda wasiqina bi nasrillahi wa tamkinihi li'ibadihi as-salihina ولله العزة ولرسوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. منا كيرا مسلمي سو ما هذا قرفي ده قرفي وجمي ينقري دن اوكا وانا ساقونا مسلمي ميادا شي yadawa ta gaskiya da kuma ƴan uwantaka ta gaskiya. Me yasa muka ce ƴan uwantaka ta gaskiya? Dan ƴan uwantaka musulunci muka ce, bamu ce ƴan uwantaka kungiyanci ba, bamu ce ƴan uwantaka kabilanci ko yanki ba, bamu ce ƴan uwantaka dariƙanci ba, ƴan uwantaka ta musulunci ta gaskiya, sannan da ainihin tatacciyar kauna. Kai musulmi, mu musulmi muna kaunar ka, ingantacciyar kauna, kuma muna tabbatarwa da musulmi cewa mun tabbatar da cewa Allah zai bamu nasara, kuma Allah madaukakin sarki zai ainihin wato mallaka wa bayin shi duk abin da suke so, domin ya ce Allah madaukakin sarki shi yake da buwaya da manzon shi da kuma mu'minai, don haka duk inda ta yi daga wata rana sai mun buwaya a duniya insha Allah. Saboda Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, Allah shine ya aiko manzon shi da shari'a da addinin gaskiya, li yuzhirahu ala ad-din kullihi, domin Allah ya dora addinin shi na gaskiya akan dukkanin addinan ƙarya gaba daya, musulunci ya murkushe duk addinan ƙarya, walau karihal mushrikuuna, koda arna sun ki tunda ku haka ne, to mun yarda da cewa Allah zai ba mu nasara. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne manufofin mu. To gaba na farko na taron mu kenan, gaba ta biyu fa, waɗanne hanyoyi ne muka shirya bi domin tabbatar da waɗannan manufofin? To muna da hanyoyi guda uku. Hanyoyi guda uku muka tsara wa kanmu domin tabbatar da waɗannan. Hanyar farko ita ce samar da masu tabbatar da wannan manufar, ma'ana masu ilmomi na addinin musulunci da kuma na rayuwar yau da gobe. Kun ji hanyar farko, samar da masu tabbatarwa, sojojin aikin, malaman aikin, suwaye za su yi aikin tabbatarwar. To daga cikin hanyoyin da za mu bi don tabbatar da waɗancan manufofi, to akwai ƙoƙarin samar da ƙwararrun malamai, gogaggun masu ilimi, ilimin kuma ingantacce ba gurɓatacce ba, domin tabbatar mana da waccan manufa. Hanya ta biyu domin tabbatar da waɗancan manufofi, samar da ingantattun kayan aiki da kuma iya sarrafa waɗannan kayan aikin, su ne littattafai, da iya koyar da waɗannan waɗanda aka tattala na farko, domin iya bincike da karanta littafan da tsarawa da fitar da ilimi a bisa yadda ya cancanta. Ku kiyaye ba don komai ba, domin tabbatar da wannan manufar, da kuma samar da kayan aiki na zamani waɗanda suka shafi karikitan aiki na yaɗa manufa da yaɗa bayanai da kariya da kuma kare kai. Na uku sai kuma samar da wurin tabbatar da wannan ainihin manufar. Jama'a, kun ji hanyoyi guda uku da muka tsara. Hanyar farko, samar da mutanen da za su yi mana aikin tabbatar da waccan manufar. Hanya ta biyu ita ce samar da kayan aiki. Hanya ta uku ita ce samar da wurin da za a yi aiki. To jama'ar musulmi, za ku yi mamaki, a yau ce ranar da za mu bayyana wasu abubuwa waɗanda ba a taɓa jin su a bakinmu ba, kuma a yau ce ranar da za mu bayyana fashin baki na wasu kalmomi waɗanda muke yi waɗanda wasu ba su gane ma'anarsu ba, kuma a yau ce za a fitar da wasu daga cikin duhun da suka yi gaggawa a cikin wannan tafiya tamu, har ta sa suke ganin cewa tafiyar ba ta da manufa. Wato ƙoƙarin samar da mutanen da za su yi aikin tabbatar da waccan manufar, jama'a, yana buƙatar a samar da ilimi na gari, ilimi mai yawa, wadatacce, ingantacce, ba don komai ba, domin ɗaukar wancan aikin jama'a ba ƴan wa'in ne za su yi ba. Don haka ɗalibanmu da sukan ci da zuci, waɗanda suke ganin cewa su fa lokaci ya yi su fara rubuce-rubuce, sai mu ce musu ku saurara, ba ku nuna ba, domin mu ba wai so muke mu shiga rububin wani ya rubuta littafi ni ma bari in rubuta, ba wannan muke so ba. Muna da manufar da muke so mu tabbatar, mun faɗe ta a gaba ko a baya mun faɗa ko? Ƙoƙarin tabbatar da wannan manufar ƙaramin aiki ne, ba karamin aiki bane. Ana bukata a samar da gogaggun malamai. In muka ce gogaggun malamai, mu ba ma nufin masu digiri ko masu digirgir ko masu dingirewa masu PhD, ba ma nufin malaman zaure, ba ma nufin malaman allo, waɗanda suka samu ilimi ko mecece mustawa ko mecece darajar ilimin, dan ta yi wani ilimin shi iyakar ilimin na higher islamic ne, higher islam secondary ce ta arabiya, amma ya samu ilimin ingantacce wanda zai iya aikin, to muna son wannan. Ta yi wani yana nan da digirin shi da digirgir da dingirewa PhD, amma ba zai iya wannan aikin ba. To wannan shi yasa kullun sai har ake cewa muna sukar tsarin karatu na zamani, ba suka muke ba, ba ma sukar kaje kai Islamic studies ko kaje kai Arabic Hausa ko kaje kai engineering, amma mu abin da muke so shine kai karatun amma ka samu ilimin da zaka iya wancan aikin. Mu ba muna yin degree ne ko masters ko PhD don mai aikin gwamnati ba. Shi yasa wawaye daga cikin waɗanda ba su fahimci wannan tafiyar ba sai su me yasa ne wani yayi karatu akan kaza, yayi karatu kaza, ba zai je a dauke shi a local government ko a state government ko a federal government ba dan ya rinka samun kuɗi ya hau mota kyakkyawa. Ba manufar da ta samu muke karatu ba kenan, mu muna yi ne dan tabbatar da waɗancan manufofin. Ku kiyaye jama'a, muna yin karatun ne dan tabbatar da wancan. Dan haka duk makarantar da ta karada zaka iya jin mu mun shige ta, kuma duk inda ka ji mun shiga, mu za mu je mu yi wannan karatun ne dan tabbatar da waccan manufar kawai. Wallahi idan da muna yin karatun ne dan mu samu certificate din da za mu yi aiki, da tuntuni mun dade mu ma'aikatan gwamnati ne, da tuntuni mun dade mu permanent secretaries ne ko ministers ko kaza, inda certificate ne ke bayarwa, amma mu ba wannan manufar bace. Shi yasa anan da muka zauna muka yi wani taro in ba ku manta ba, nace mun je mun yi karatu na kaza na kaza na kaza, kun shirya wurin da za a yi aiki? Kuka ce ba ku shirya ba. Muka ce to yanzu kenan kun yadda mu tafi jami'o'in Najeriya su dauke mu mu aiki? Sai wawaye daga cikin ku sai suka ce eh, suna ganin a je a yi aiki din a jami'o'in. Sai muka ce ashe ba su san manufar da ta sa muka je muka yi karatun ba, dan haka suke cewa sun goyi bayan mu je cikin jami'o'in Najeriya ko kuma wani wuri mu je mu aiki saboda ba a samu albashi. Jama'a shekara 36 da ta wuce da 7 ni tela ne tun 1970 daidai na iya dinkin keken dinki, duk muciya na daga wa kowane saurayi kafa, ba saurayin da ya kai ni jin dadi, saboda tun wannan lokacin ina da sana'a shekara ta 10 tir a duniya, amma na iya sana'ar da zan samu abin da zan yi wa mai gida babba ce fa ne. Ashe in aikin yi ne tunini na dade da aikin yi, mu ba aikin yi muke nema ba da certificate, mu muna yin ilimi ne don me? Don mu kare waccan manufar. To jama'a kokarin samar da mutanen da za su yi wannan aikin, to wannan aiki ne ja, don haka za mu ce wane eh mun saka ka tafi ka je kai makaranta, wance eh mun saka ki za ki je ki makaranta a wuri kaza, wane eh ka kawo ɗanka za mu ɗau nauyin shi za mu tura shi ƙasa ka za yi karatu, kai za ka yi ta murna za a tura ɗanka ne zai je yi karatu ya zo ya zama takarar kansila ko chairman, su ake je yi karatu don ya zo ya aikin tabbatar da wannan manufar. Wane eh mun ga ƴarka tana da basira dan haka za mu ɗauki nauyinta ta je ta karatu kaza, sai kai ta murna za a taimaki ƴarka za ta yi karatu don ta dawo ta zama director a ma'aikatar kaza. Duk ana yi ne don tabbatar da waccan manufar kawai, kokarin tabbatar da waccan manufar. Ina fatar mun gane. Samar da masu aiki ko samar da masu aikin tabbatarwar. To wannan samar da masu aikin tabbatar wannan jama'a wallahi yana buƙatar haƙuri, domin ba zai yiwu ka je ka samu mutum ya je ya karanta Islamic studies, ya karanta ne don ya zama teacher Arabic ya rinka samun albashi, sai kuma ka ce ya zo ya karantar da manhaji as-salafi, tun da ya je yana karatun tukuna bai yi karatun don wannan manufar ba, don haka in ya zo ba zai iya yin aiki domin tabbatar da manufar ba, don dama bai yi karatu da wannan nufin ba.
ba zai yi wani medical doctor a ce ya zo za a yi wannan tafiyar da shi ba, saboda in ya zo asali ya je ya yi karatun shi na medicine da surgery ne don ne don wata manufa tashi, to yanzu cewa kuma a karkatar da wannan manufar ta dawo don tabbatar da wannan manufar, to tana da wahala. Don haka dole ne mu tsaya mu tarbiya mu kyankyashe namu. To kun ga wannan abun baya bukatar gaggawa kenan, baya bukatar gaggawa. Shi yasa duk waɗanda suke da gaggawa sun gudu sun ba mu guri, cewa suke sun ga tafiyar is very slowly, saboda su so suke nan da nan kawai shikenan, oya 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 a jika gidan radio nan kana karatu, nan tashar television, nan jarida, amma duk abin da kake faɗi duk hayaniya ce kake yi, kawai a jika ne, bayan lokaci fa ina manufarka ba ta, shikenan kawai ka gama ka wuce. Na biyu, kayan aiki, wato kayan aikin tabbatarwa. Wannan yana bukatar kenan dole zamu mallaki dubga dubgal littafai na musulunci, dubga dubga jama'a, ba na wasa ba, manya manyan tafsiran duniya, duk inda aka rubuta tafsiri a duniya sai mun nemo shi, duk wani littafin hadisi sai mun nemo shi. To kaga kuma wannan ya tabbata mana da me, sai mun samu kuɗi masu yawa, kuma lallai sai mun zama ƙwararru a cikin fagen ilimi don mu san waɗanne littafai ne ake tarawa ɗaliban da za su waye gari su iya aikin tabbatar da wannan manufar. Don haka masu ganin muna siyan littattafai suna cewa littattafan nan sun isa, to waɗannan mutanen suna da motsuwa a cikin ƙwaƙwalwarsu, ba su da hankali, ko misƙala zarrati hankalinsu ya gushe don tabbatar da manufa ne. Ina fatar an gane. Littafi kayan aiki ne, don haka har abada, har abada in mahauci ya shiga ƴan ƙira ya ga wata wasasshiyar wuƙa, ko wuƙaƙe nawa yake da su akan tebur sai ya yi sha'awa ya siyo ta, ko to haka duk inda muka ga littafi ko a gaban masallaci aka shimfiɗa, sai ka ga mun tsuguna muna dudubawa ko za mu ga kayan aiki na tabbatar da waccan manufar. Domin inda manufar mu je mu karanta Islamic studies ko Arabiya ko engineering ko medicine, mu dawo mu karantar mu zo mu rinka rubuta syllabus, yo ai wannan baya bukatar sai mun ta siyan, sai mun ta tara littafai. Duk mai hankali ya ga irin littafan da muke tara, mai hankali zai ce kai akwai wata magana da za ta yi bam anan, a dai saurara za a ji, za a ji abin da zai biyo baya. Ina fatan mun gane wannan kenan. Sannan na'urori na kayan aiki na zamani, lallai ne mu mallaki kayan aiki na zamani. Mutane suna aibanta mu akan me yasa ba a ce ba za a yi da'awa ba sai da kaza, me yasa ba za a yi kaza ba sai da kaza, a kokarin tabbatar da waccan manufar ce dole sai da kayan aiki. Idan babu kayan aiki waɗanda suka dace da zamani, tunda mun ce yana daga cikin manufofin da'awar mu shiga current affairs, to shiga current affairs ba ya yiwuwa sai da kayan aiki na zamani, sai da kayan aiki na zamani. To sannan wurin tabbatarwa, to wannan wurin tabbatarwa shine zai mana sharhin waɗancan abubuwan jama'a. Shine muna buƙatar mu samu wata hamshakiyar makaranta, wadda wannan makaranta ita ce bayanin da zamu kai zuwa gare shi a yanzu. Sakamakon haka muka dade muna gaya wa mutane sai ba su fahimta ba, cewa idan kuna son a cimma waɗannan manufofin, to muna buƙatar a samu wani shareren fili, a yi wata darƙeƙiyar makaranta wadda makarantar za ta tattaro da masallaci da ɗakin taro da azuzuwa da fage na aikin yaɗawa da tacewa da tantance labarai da wurin aikin da ya shafi harkar lafiya da wurin ayyukan kasusuwa da abubuwa mabambanta akan haka. To amma da yake wannan manufofin mu ne muke da su, mutane ba su san su ba. To mu da muke da su mutane ba su san su ba, mu muka san su kenan. Kaga tunda mutane ba su san su ba kuma ba manufofin su bane, ashe gaskiya za mu wahala in muka ce mutane su tattali hanyoyin da za a bi a tabbatar da waɗannan manufofin. Dan haka muka ta fuskantar matsala tare da jama'a, amma Allah ya sani mun rinka baiwa jama'a haƙƙin su ne, dan kada jama'a su ga cewa yaya ake ta yin abu ba su san ina aka dosa ba. Sai mu ce kun gina masallaci babba, kuna da ɗakin taro, kuna da makaranta, sai kaga jama'a sai a kawo wani masallaci haka gashi nan ɗan ƙuƙuƙuf haka, sai ce ba irin wannan ba.
ɗakin taro sai a ce za a je ABU a ara. Tabbatar da wannan manufar jama'a ba zai yi da aro ba, ba zai yi da haya ba. Dan aka ba mu aro gobe ba za a sake ba mu ba. Domin ku dubi fa irin maganganun da muke kan mai uwa da wabi ne, ba wanda muka rage a duniya sai musulmi. Kowa mun taba. To duk wanda ya ba mu aro gobe ba zai kuma ba. Duk wanda ya ba mu haya, jibusurkin shi zai hana shi. To dole ne ashe mu samar da namu. Idan haka in muna cewa musulmi mu gina musulunci, sai suna cewa a'a mala ya kamata a ce kana da gida, mala ya kamata a ce ka samu wata katuwar mota jeep. To jama'a, ya kamata mu gaya muku kokarin tabbatar da manufarmu yanzu tukuna ba ta gida muke yi ba, zama gidan haya a wurinmu mu ba na ƙasa ba ne, shiga motar haya ko tsohuwar mota ba na ƙasa ba ne. Idan muka tashi aure mu auri tsohuwa ko mu auri yarinya ƴar mitsila ba shine matsala ba, matsalar shine duk abin da zaka ga mune mune ne dan kokarin tabbatar da wata manufa. To anan ne bari in yi sharhi da nace in ka ga muna bacci to mune ne dan mu tabbatar da wata manufa. Aiki muke yi domin tabbatar da wannan manufar sai gajiya ta zo mana. To dan kan mu ci gaba da aikin mu rushe gaba daya sai mu kwanta mu bacci mu huta. Wato shi baccin da muke yi kamar yadda Allah ya ce ne waja'alna nawmakum subata, baccin ku ya zama hutu, baccin mu ba na nishadi muke ba. Dan haka cikin awa 24 wani lokacin baccin minti 30 zamu yi, in muka na minti 30 muka ji ya isa mun huta sai mu tashi. Dan haka shi baccin ya zama an yi shi ne dan a huta a tashi a ci gaba da tabbatar da ita manufar. Ina fatar mun gane. Kaga mai gidanmu annabin mu sallallahu alaihi wasallam da yazan yana da manufa da yake son ya cimma, da ya tashi aure sai ya dubi wacce mata ce zai aura wadda za ta taimaka mishi wajen tabbatar da manufar, tare da cewa an yi mishi tallan matar da tafi kowace kyau a ƙasar Larabawa, akan ya haƙura ya bar manufar shi, za a ba shi tsaneliyar matar da tafi kowace. Ya ce a'a, an yi mishi tallan kujerar da tafi kowace, aka ce za a sa shi ya zama shugaban Larabawa gaba daya, amma ya haƙura da wannan manufar. Ya ce a'a, aka ce za a tara mai kuɗi ya fi kowa kuɗi, amma ya haƙura. Ya ce a'a, sai je samu wata tsohuwar mace wadda ta girme shi, ta haihu mazajenta biyu, ta ga duniya, ta ƙware, ta goge, ƴar kasuwa, sai je ya aure ta. Dan me? Dan ya tabbatar da manufa. Manufa da kuma ya tashi zai sake aure, sai sake auro wata tsohuwar, ita ma dan me? Dan manufa ta tabbata. Da kuma ya tashi zai sake auren, madadin dai har yanzu ya auri nunanniyar budurwa lugub, sai kuma ya je ya auri wata yangu musulmu ya shekara 9 ƴar mitsila, saboda ya ga akwai tabbatar da manufa a cikin auren nata. To idan kuka gane irin wannan, shi yasa al'amuran mu za su yi ta ruɗa ku, sai ku gan mu yau da tsohuwar mota muna ta wahala da ita ƙoƙarin mu haƙura wajen tabbatar da manufa. Gaskiya na daɗe ina gogoriyo da mutane akan cewa jama'a sun tattalin mana fili da za mu gina wurin da za mu tabbatar da wannan manufa. Mutane su yi daga masallaci, masallaci kawai fitsari babu, a bakin masallacin ke tsuguna ana fitsari, fitsari na dawowa cikin lima. Wa'annan za a tabbatar da wannan manufar. Ina annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso, isowar farko da ya iso ina Madina, me ya fara yi inda za a tabbatar da manufar? Kowa yana cewa ya manzon Allah ka sauka gidana, manzon Allah yana cewa da uha fa innaha ma'mura, ku rabu da raƙuman nan, Allah ne yake jan akalarta sai idda ta tsaya. Da ta je ta tsaya cikin wani surkuƙi na gonar ƙabilar Banu Najjar, sai ce haza insha Allahul manzil, nan ne masauki. Ya Banu Najjar saminuni ala ha'itikum, ku faɗa min nawa zan biya wannan gona? Suka ce la wallahi, mun baka saboda Allah. yan a tabbatar da me manufa
wannan gona ita aka rusa ta zama masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama gidan manzon Allah to amma ko ka san cewa manzon Allah ba dan kareren gida yayi ba masallacin da yazo yayi ne daidai da biyan bukata dan a tabbatar da manufar ko ka san cewa karshen lokaci yazo gidan ya fada cikin masallacin yau duk Makka da Madina ka kewaya ina ne gidan manzon Allah ba inda zaka ga gidan manzon Allah amma ya gina wurin tabbatar da manufa ko manufar ta tabbata ko bata tabbata ba to sai da haka jama'a kamar yadda nace yau fa sai an yi hakuri za ku ji maganganun da suke da dadi da wadanda ba su da dadi da yawancin ku wasu yanci rani ne rani shi babban burin shi shine a zo bariki a yi gida su ne iyayen mu ubana bai haife ni dan cirani ne karewa kenan tika tika tik to yan cirani kullun burin su sune a yi gida a fita daga gidan haya saboda a koma kauye a ce wana yayi gida a bariki bariki ta karbe shi yayi mu ba yan cirani bane jama'a mu yan bariki ne mu yan binni ne dan binni zama gidan haya ba aibi bane don ni gidan haya aka haife ni saboda haka har abada ba zan raba tarihi na da gidan haya ba har abada bi yadda na kauce mishi sai an je an nuna gidan haya a ce nan aka haife shi gidan haya ne to ashe bi yadda na so kauce wa gidan haya ba zan kauce mai ba dan haka sai in kokarin tabbatar da manufata na haka da yake yawancin ku yanci rani ne kullun ku kuna ba mu fikira ne irin taku ta yanci rani cewa kamata yayi mallan ya gida ya daina tunanin yin makaranta ko masallaci ko dar ko kaza a kuma nufa ku shine a koma kauye a ce kun yi gida ko da na kasa ne a bakin rafi damuna da fadama na cinye katanga mu kuma manufar mu ita ce mu tabbatar da ita manufar da muke rayuwa dan ita domin dan cirani ko dai ya baro garin su saboda talauci mai yawa ko bashi ya koro shi ko wata jafa'i ta saukan mishi ya fita ane mai dariya to so yake ya dawo a ce yayi gida kankarere a bariki to jama'a mu an haife mu a barikin ne mu yan binni ne dan haka in mun yi gidan ba inda ba a je a bada labarin dan haka ba wannan ne mas'alar mu ba dan haka ku daina ba mu shawara akan ya kamata amma inda kai kana da hankali ba cewa zaka ya kamata ba sai ka sai gidan ka ce mallan dawo gida gashi nayi maka ka daina wahala kawai amma mu yan tabbatar da manufan mu ne ka kewaye garin Kaduna kakaf ka tambaya ina ne gidan Sardauna amma premium jihar Arewa ne amma an nuna maka gidan Sardauna yau kamar yadda nace ka kewaye Madina da Makka kakaf ka ce an nuna maka gidan Annabi wasu jahilai wasu suna nuna muku wani gida wai a Makka sai wai nan ne gidan da aka haifa Annabi ka ji makaryatan banza tsinannu masu hadisan ƙarya kawai sai ga mutum ya ce ka ga gidan da aka haifa Annabi Allah ya tsine wa makaryaci na fata an gane ka kewaye Kaduna kakaf ko Sokoto ba inda zaka ga a ce maka gidan Sardauna dan haka Sardauna dan tabbatar da manufa ne ba gida ya damu da shi ba marasa manufa su ne matsalar gida ta dame su a yi gida gobe kuma a ce za a canza mai fenti za a rusa nan za a yi kwaskwarima za a yi kaza mu kokarin tabbatar da waccan manufar ya mamaye zuciyar mu har ma mun manta cewa ba mu da gidan kanmu wallahi tallahi bana tunanin gida a rayuwata ko mis kana zarratin ba taba tunanin in yi gida ba a rayuwata abinda muke tunani kawai yaya za mu tabbatar da wannan manufar to kuma mun gane tabbatar da
ainihin yau daren Laraba wanda ya daidai da daren 25 ga watan Shawwal hijira na da 1428 daidai da 3 ga watan November wanda ya saurari wannan kasar din sai ya saurari kasar na biyu insha Allah ta'ala a kasar na farko insha Allah wannan shine na biyu kuma na karshe insha Allah kokarin tabbatar da wannan manufar jama'a ya mamaye zuciyar mu daga tunanin gina gida ya sa abinda muke tunani kawai shine to yau Lahadi ko wannan ya bukatar da mu dole mu ainihin wato samar da wato cibiya ko kuma wuri domin tabbatar da wannan manufar wurin tabbatar da ita wannan manufar shine yau shekara 17 da ta wuce muka kafa makaranta muka sa mata Darul Hadisi Salafiyya Zaria Nigeria haka ake addressing dinta DHSN, Darul Hadithi Salafiyya, Zaria, Nigeria. Darul Hadithi Salafiyya, Nigeria. Wannan makarantar, wato makaranta ce wadda manufar kafata shine ta zama wurin aiki daga cikin wuraren ayyuka na tabbatar da wannan manufar. In ka fahimci wannan magana, ba ta nufin an kafa Darul Hadith a wuri guda an kafa ta kenan, a'a, za a iya zuwa a kafa a wata anguwa ko wani gari ko wata ƙasa don kokarin ko ina wannan manufar ta tabbata. Dan haka Darul Hadith, abinda na so ni mai magana shine kasantuwa an haife ni a wannan anguwa ta Muciya da kenan Zaria, in samar da head office na wannan makarantar a wannan anguwar. Sai dai mutanen anguwar gidadawa ne, yan kauye ne waɗanda ba su da manufa da tunanin tabbatar da manufa irin wannan tamu, duk da kokari da gwagwarmayar da muka dade mune akan mu ware musu da kai. Jama'a, ba za ku yi mamaki a tudun wadar Zaria, dattijuwa ce mata aure ta ɗauki shawaran fili ta ba ƴaƴanta da jikokinta akan su gina makaranta da masallaci don tabbatar da irin wannan manufar da muke zuwa muke dan karantar da su so ɗaya a mako. Ba su ta yi, mu a nan ba mu ce a bamu ba, cewa muka yi asiyar mana, kuma muka ce ba cikin galaki ba, abin duk da aka ga dama a faɗa mana kawai mu bada kaza, ka ai mana ragi. Wannan ba yana nuna wai mu masu da shi bane, amma yana nuna ba muna neman banza bane, ba muna neman ƙurusu ko ragon malam bane. Shine in muka ga fili ya dace da ayi masallaci a wurin, sai mu nada wakilai mu ce Alhaji wana muna roƙon ka siyar mana da fili zamu masallaci a wurin. Haji ya wance ko magaba suwa ne, ku siyar mana da wuri kaza dan zamu gina makaranta a wuri. Yanzu jama'a ba alheri bane a ce an haife ni a Muciya na gina muku masallaci da makaranta, na kwanta na mutu na bar shi a wurin, kuna ji kuna gani amfanin ya zama ku za ku fara ci, ba alheri bane? To amma mutanen sun zama gidadawa ƴan ƙauye, duk filin da muka nuna ba wai don suna kin mu ba fa, tsabar gidadanci ne da ƙauyanci shine kar a ce Alhaji wana ya kanye ya siyar da filin shi ma gashi nan za a yi masallaci. Wallahi bakin mu suke, ba mu ne musu wannan kyakkyawar fassara, bakin mu suke ba, don wasu matasa suna ganin cewa kin mu suke yi gaba suke da da'awar, a'a, da su ake fadi tashin, amma dan ciwa ni matsala ne shine yana tsoron a koma kauyen sa a ce filin nan nashi ai ya siyar ya kare kwanan nan zai dawo gida ko kuma zai yi gaba, sai ya ce dama ba ina za mu je ina zai je muna nan din. To wai dan ka a faɗa haka sai kwanta ya mutu da yunwa da talauci ana buƙatar wurin. Jama'a, 1996 yau shekara 11 kenan na je na samo kuɗi na zo anguwan nan make kyamfili na nuna na ce ina so na ce makaranta zan yi, amma sai da aka yi kutu-kutu aka zo kuma yanzu aka yi watsa-watsa da filin aka watsa shi kuma aka sai da shi yara na ana ginin gidaje, wanda gidajen na tabbatar har ga Allah ba za su tsinana a anguwar komi ba irin tsinana wadda makarantar da na so in yi musu zati. Makaranta ce ni nake so in sai filin in gina musu in ɗibo malamai in karantar da 'ya'yansu, kuma fa suna so suna son karatun suna turo 'ya'yansu da matansu su suna zuwa wuraren karatun, amma ba za su siyar da filin ba. Ashe baƙin mu suke, ban daƙin mu suke za su zo wurin karatun mu, za su turo 'ya'yansu da matanmu? Ƙauyancin kenan da ciranin da gidadancin. Ina fatar kun gane jama'a, wannan abin yana da ciwo jama'a. Fili muka sake dubawa muka ce a siyar mana da shi, yau wata uku da ta wuce kenan, a siyar mana da filin sai mu gina masallaci a can gangaren yan awaki. Idda masallacin yake kuma muka ce mai gidan har ya mutu yana cewa da yana da hali da ya bar mana gidan nan gaba ɗaya an gina masallaci, ma'ana yana so ya taimaka shi bai da hali ne. Sai muka ce to mu yanzu mun samu hali, magaba su siyar mana da gidan mu hada gidan gaba ɗaya mu rushe da masallacin sai mu yi katuwar makaranta sama da ƙasa wancan fili na gaba kuma me filin ya siyar mana mu mai da masallacin wurin ba mu ce fa a ba mu ba fa jama'a ba mu ce kuma masu kuɗi ku zo ku taimaka mana ba idan aka yadda ba a siyar abin da nake so a ce za a siyar miliyan kaza kawai sai in ce rana kaza zan kawo kuɗin ba ruwan ku rana kaza sai in ce ga kuɗin ku je ku biya ku duba wannan goma da goma gonar gizo sama ƴaƴa kasa ƴaƴa fa da za a yi musu jama'a a ango su fa a jikin gidajen su amma sun ki to shikenan yanzu dai na tsallaka gaskiya corporation layout na samu maka makan filaye na siya waɗanda waɗannan filaye na siye su ne don gina ita darul hadisi salafiya head office ɗinta wanda kun ga abin da muka so to kuma ba shi ya faru ba wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin yanzu duk littattafan da muka mallaka za su tashi daga muciya gaba daya da duk kayan aikin da muka mallaka gaba daya za su koma can so da haka yanzu muciya sai in mun samu lokaci sai a zo a danyi ko karatu ko makaranta kifi 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 haka kamar idan tsohon ya kusa makancewa kaga wata ran zai yi tif kenan mana wata ran sai a daina kenan ba za ta tabbata ba gaskiya saboda Allah to jama'a me ba mu yi ba mu ba mu ce a ba mu fili ba ba mu ce a taimake mu a yi mana arhaba cewa muke nawa za a siyar mana da filin nan muka ce ba dangalasi ba kuma saboda a ka'idar kasuwancin duniya yau in mutum ya saka kayan shi a kasuwa ko nawa za ka iya tayawa in ku kai ka gani ka ce siyar maka to fa sai inda ya tsaya to muka ce nawa za a siyar mana da kaza amma sai ce a ba na siyarwa ba ne kuma shikenan sai a zauna to jama'a darul hadisi salafiya ta mallaki filin makeke a filaye mafi daraja kuma a zaria wani abun mamaki ka ji ikon Allah kuma wurin da sai wanda ya isa ma zai iya mallaka sai wanda ya isa to kaga darul hadisi ta isa da ikon Allah don haka ga yadda muka tsara mun tsara za mu gina ainihin wato shariran ɗakin taro wanda akalla a lokaci guda zai iya cin mutum 1,000 akalla wanda wannan ɗakin taro zai aiki a matsayin shi na ɗakin taro kuma masallaci ga su 'yan makarantar don ba zai zama masallaci ne ga anguwa ba masallaci ne na makaranta kamar yadda masallaci ke cikin A2 ba an yi shi ne asali don 'yan samuru ba don 'yanwa don 'yan makarantar sannan za a fitar da makaranta ta primary da secondary a wurin ba mu yadda da tsarin makarantar nazari ba jama'a nazari ba ta lokaci ne don haka ba za mu yi nazari ba a wurin kowane yaro ya je uwar shi ta mishi nazari in ya isa lokacin a kawo mana shi primary ba za mu yi jiya dan kowa ba sannan za mu yi institute ta computer science wato wurin karantar da ilimin computer a cikin wannan makarantar sannan za a yi wata cibiya a wurin ta karantar da harkar lafiya sannan darussa na musulunci da larabci da turanci da lissafi da kimiyya da fasaha abin da ya shafi physics chemistry biology da kuma sauran darussa waɗanda aka saba da su kamar geography da sauransu duk za a rinka kwasa-kwasai a haka waɗannan wuraren da za a yi su ne kowaɗanne daidai da gwargwadon bukata don su alanta cewa nan gaba kenan darul hadith za ta iya zama jami'a insha Allah sannan mun fitar da za a yi studio a wurin wannan studio wato shine ɗaki na tattara da ainihin wato tsara bayanai da labarai wanda anan za a rinka ayyuka na kasusuwa da CD da sauransu kasantuwar darul hadisi tana da ƙwararrun injiniyoyi game da harkar sadarwa ta duniya babu mamaki za mu kafa 'yar ƙaramar tasha ta rediyo ko ta talabijin wadda za ta ainihin biya bukata zuwa ga yankin anguwar wadda za a rinka yin shirye-shiryen live mutane ana hannu da yawa da su ko kuma ana ainihin wato hirar tarho suna bugo waya suna abin nan wato karamar tasha ta ainihin FM anan cikin darul hadith insha Allah wadanda za a ainihin rinka gudanarwa za a samar da dispensary dan karami wato dan karamin asibiti da kuma ainihin pharmacy wato wurin chemist da makamantansu sannan darul hadisi salafiya tana da littattafai masu dimbin yawa wadanda wadannan littattafan ko bana cikin azumin nan darul hadisi ni da kaina na siyo mata littattafai wadanda ba za su gaza kudi na naira miliyan 1,800 zuwa naira miliyan 2 ba a cikin azumin nan kawai kuma cikin ainihin hajjin nan da zai zo insha Allah mun shirya za mu sake siyo darul hadisi dubga dubgal littattafai hasali ma dai ni a duniya yau da nake magana ba ni da littafi ko kwaya daya dan duk littafin da na mallaka na musulunci to ba nawa bane mallakar darul hadisi salafiya ne wadanda in aka yi library a cikin darul hadis to wadannan littafai ba su koma wannan wurin ne wanda daliban darul hadis za a samu musu da kayan aiki na bincike su je su bincika ilmomin da aka koya musu su je su karanta su iya haƙƙawa dan su ci gaba da yada waccan manufar ina fata an gane sannan za mu samar da wani abu na fasaha zamani da ake kira Quranic Lab wato laboratory ne na Qur'ani wanda za mu cika shi da wasu na'urori na fasaha zamani wanda a cikin shi za a rinka karantar da daliban darul hadis hadda da iya karatun alqur'ani ta hanyar fasahar zamani mun kira shi Quranic Lab wato Quran Lab sannan za a yi superstore wato za a yi babban supermarket a jiki saboda in darul hadis in sun dan so su dan sako su dan sha juice da sauransu da kudin su amma sannan za a yi wurin sayar da kasar da CD a waje wanda in darul hadis ta yi karatu ta yi wa'azi za a shiga studio can a yi editing a gyara sai a fito da shi kawai kana zuwa nan sai ka siya kuma ba haka ba nan take ka fadi sai a ce maka lokaci kaza ka dawo wannan a takaice tsarin da muka yi kenan dan haka ga yadda muka yi dan tabbatar da wannan tsarin jama'a a can gaskiya layout a waɗannan filayen namu abinda muka tsara shine za a samar da kamar 3 zuwa 5 story building wato za a samar da gini mai hawa 3 zuwa hawa 5 wanda ƙasa zai zama gaba ɗayan shi hall ne wanda wannan hall din shine inda zai zama kuma wurin da dalibai za su rinka yin sallah da makamantansu sannan hawa na 1 da na 2 da na 3 har zuwa na 5 din da za a yi kuma shine za a yi waɗannan abubuwan da muka ambata wani abun sha'awa gaba kadan darul hadisi kuma tana da wani makeken fili wanda shi kuma wannan filin abinda muka tsara wa darul hadisi shine za a yi student hostel wato za a yi wurin kwanan dalibai domin tsarin darul hadisi shine daga aji 1 zuwa aji 3 yaro zai yi dai to amma idan ya shiga aji 4 har zuwa ya gama SS3 wato har zuwa ya gama secondary gaba daya to nan kuma boarding zai yi dan haka idan mutum ya sa dan shi a darul hadis zuwa aji 1 har ya kai aji 3 to wannan primary zai rinka a rinka zuwa ana dawowa kuma hikimar da muka yi dan ita darul hadis ba za mu sake ta ne makaranta ce wanda kowa zai kawo dan shi ba daliban darul hadisi da mutanen da aka fara tafiyan nan ta salafiya da su su ne za a nemi su kawo ƴaƴansu sai in gurbi ya rage sannan za a ce to sauran mutanen duniya ku zo ku ci albarka ba dan komai ba saboda me saboda kokarin tabbatar da wannan manufar kai da aka shawo wahalar tafiyar da kai to ƴaƴanka suna daga cikin waɗanda za su fara girbar shukar da aka yo da kai to wannan ya hukunta kenan lallai darul hadis za ta samar da katuwar mota safa wadan gari yawai za ta rinka bi anguwa anguwa tana dibo yara tana tattaro su har ta kawo su to waɗanda suka kai aji 3 sune za su zama yan boarding to wancan filin namu da muke magana sharere shine muka tsara shi kuma za mu yi